ana buga a shugabannin waɗanda suke ba da adana ne mun karance su da dama mun karance su muka gacce da muka duba sai muka cewa to ba zai yi a zo a samu cewa to a tace alura polio ba dan bi sai misali da za ba da tunda ya kamata a ce su kansu masu adana ne akwai wani US patent da hausa zan faɗa ko da turanci bazan faɗa duka 4525349 US patent in mutum ya je ya google haka in mutum ya buɗe google haka ya sanya US 4525349 da kuma US patent 6008036 6008036 wato hanyar da suke bi din suke tacewa wannan din an jarbata ba zai iya bada a tace abu ba kan duk dare dole sai an samu gurbata ko a take sannan abin da nake son ni magana kan shi shine shin allurar nan ta polio ta ɗiga na abin nan tana da amfani ko ba da amfani wannan tambaya ce wadda nake yi ma mutane don dan samu abin da ake cewa kila ko yana da amsa wato abubuwan da suke amfani da shi yanzu hasashe ne nasu amma mun so hana mu ne hasashe namu kun gane hasashe ne suke yi saboda abin da muke cewa shine babu ni da har yanzu ban taɓa ganin wani bincike ba har yanzu ban taɓa karanta ba ina ta yi kuma har yanzu dai ban samu dacewa ba in ga wani bincike wanda aka zo aka nuna cewa to kirkin yau gashi a kimiyance an ɗiga wa mutum ruwa allurar polio ta kare shi daga kamuwa da polio har yanzu ban gan shi ba ba ku fahimci abin da nake so in faɗa ba abin da nake so in ce nan wurin hasashe ne ake yi a zo a ce a garin Zaria da can bara 2011 mutum goma ya kamu da cutar polio amma 2012 mutum biyar ne saboda haka aiki da aka yi da aka polio da aka ba mutane shi ne ya hana mutane su kamu ko kuma tarin wannan ban cikin kimiyya wannan abu ba karɓaɓɓe ba ne da muka yi fidimin wannan hasashe ne zai yi zo ne hasashe in ce wannan ba shi ba ne ba wannan wani biyakicciya dabo ne ake mai ko kuma kwanawana a ido abinda muke cewa a kimiyance sai an zo an nuna man cewa duk mutanen nan waɗanda aka ba a allurar polio an bi su tun daga ran da aka bi su ko tsafta ba a yi a ta da su a ga kwaci ta polio burin ta shiga bakin wani ta shiga bakin shi an tabbatar da an ɗauki hoton ta shiga eh ta je kuma a ga cewa to allurar polio da kwakwalwa nan sun yi dambe kwayar cutar polio da wani maganin polio nan shi ya kashe kwayar cutar polio kun gane in ba haka ba a kimi shi haka haka kuma yake wayo ake mu shi ne muke cewa idan wani zai yi shi hasashe ni ma dole ne a bani yanci in yi hasashe amma ni ba a bani wannan yancin ba saboda yanci da yake mu baki ya gudu suke da jaridu suke ta zan karanta muku jaridu in kuna zuwa internet kuke ganin wanda ake a dinnan haka hankalin mu zai dubu mun tashi bari mu nemi ta wannan ina neman hujja a zo a nuna mana cewa to gashi an ba yaro an diga mishi tun daga ranar haihuwar shi an bi shi har da mutu an ga cewa to cutar polio ta shiga cikin shi kuma wannan maganin shine ya hana tun daga ranar aka yi shi amma ba ya kamata ba a ce wani wani da kwan abu yanzu ya diga ya ta gidan shi bai san abin da ya faru ba akwai da lalle ba iyaka wannan za su hana mutum ya kamu da kila wanda aka ba bai taba gama da cutar polio tun da ran da Allah ya halicce shi har ya mutu hasashe ne ba ko hasashe ne ba wannan eh har za su hasashe su ce 2011 an samu cases 10 a nan Kaduna su rufe yanki su ce polio ce cuta ruwan polio ne shi ya rage bana so abin amma ni ya so ka na ce nake cewa zai yi tun daga ran da aka haihu mutum har ya kuma mu ubangijin shi ba inda zai hadu da cutar polio wannan ne yiwani to polio tana ruwan wannan da za a diga mai yana da alhani ga wannan mutumin misali mu zo mu ce ga sunan wurin da wannan da wannan da wannan da wannan wannan shi Allah ya riga ya rinka cikin duhun masu zuwa to tun daga ran da aka haife shi ayi koma ba inda zai hadu da kwayar cutar polio wani ba ya saka sai ka zo ya yi manka ya manka kana dauke da abin sai ka fara bakin shi ka zuba mai wannan ba ta da wani gare shi wannan aiki ne na hankali da hasashe wanda ni nayi kuma ni na gamsu da shi cewa to wannan ba a zuwa ko ne bai da wani gare shi kamar da mutum saboda haka sai an raba bai kamata ba a zo a ce duk a yana ce kowa da kowa a masu Kaduna wannan kila da wannan kila za su su haɗu da kwaya polio wadda take yaɗo wadda ake cewa tana kawo cutar a zo a nuna mun cewa to kwa cutar da aka kun jira ai bani da nemi shiga da nemi hako ha kila to dukan su Allah ya yi su cewa to ba suna cikin mutane masu kuwa masu ƙarfi wanda za su yi jire ma abin nan ta da hannu to wannan da Allah to shi kuma wannan yana da daular yana da rauni cikin biyu kila har ya abin nan ba inda zai haddace kwaya cutar polio har ya mutu kun gani kila sai rayuwar shi tun daga farko har ƙarshe har kuma Allah kawo shi da hannun shi lahiya nan to sai kawo cutar polio ka sai kawo wannan maganin polio ka ba shi kawai shi ta shanye yana da amfani gare shi da wannan da wannan da wannan da wannan duk cutar polio ba da amfani gare su maganin polio kuma sore maganin polio sore da wannan da wannan da wannan da wannan duk maganin ruwan abuwar polio ba ta da amfani gare su kuma yawan mutanen duniya ni a fahimta ta haka suke kun gani na wato kenan shi ne muke cewa ruwan abuwar polio ɗin nan ba mu bai da hankalin mu guri guda ba wai magani ba ne ba abinda mutum ba sun ji kenan sai da wasu hadu tumuna ne abinda yake yi shi ne wai tsammani ne ake yin shiga cikin jikin mutum tsammani zai zaburar da waɗansu halittu cikin jikin mutum cikin jikin ɗan adam jikin ɗan adam ɗin ya saki waɗansu halittu waɗanda suke idan cutar polio ɗin ta zo ana tsammani ta zo ita ce za ta yaƙi da su bari mu maimaita ita in aka ɗiga allurar maganin polio kwa cutar ce ake tsammanin za ta zaburar da halittu saboda in ta shiga ciki za a yaki da ita in aka yaki da ita jiki zai san cewa to wani bakon abu ya shigo sai ya saki 'yan masu patrol haka in suka ga irin shi su kame kawai sai su hidde shi ku gane to wannan ko ba wannan ya gama an gama da wannan za su gaba da fatuwa kira za su tai su tai su tai su tai lokaci mai tsawo wanda tunanin cewa to idan ya samu wani cuta ta zo wannan zai yake ta sai sai a kashe ta wannan hasashen shi ne suke amfani da shi yanzu suke cewa to suna son su kawar da cutar polio a bayan ƙasa abubuwan wanda suka sani muka sani wanda yake ba a san mutane su sani shi ne akwai cututtuka waɗanda suke da turanci ana son su self-limiting masu wani za su ƙare kamar da aka ba ta ƙare kun gane saboda abubuwan da suke faruwa ita idan ne samun a zo ta shiga cikin jikin mutum wanda ke yawancin mutane kuma wanda take shiga cikin su dama suna da abin da ke cikin community kariyar jiki suna da kariya cikakkiyar kariya to ba abin da zai faru gare su kuma za su kashe cutar za ka abin nan to saboda haka yawan waɗannan mutane su ke yawa waɗannan masu mamaye ɗin su ne mafi haka ɗan sun san da haka kuma sun san cewa to sun kusa karewa to amma ne suna son su yi amfani da wannan ne saboda sun san sun kusa karewa su cimma waɗansu manufofi wanda yake ɗan Allah da malam zai magana kansu akwai bayanai da dama waɗanda suke na farko a kan kwaɗayi kuɗi da kuma su cimma wata mummunar manufa wanda yake ni ba na zuwa magana ba so nake tsaya wajen kimiyya a kimiyyance wannan hasashe wannan cuta is self-limiting akwai wani bincike da aka yi shi Ruzuzu trial ana tun kamar a yi na 1958 wanda ya nuna cewa to mu bakakken mutane Allah ya yi mana da shi Allah ya yi mana wani abin nan ku dauke Ruzuzu trial kowa ya zo ya bi duwa a kwanci internet haka dama shi ya sanya yawon suke cewa ba a ba mai mutane adults manyan mutane mu bakakken mutane muna da kariya cikakken kariya a shi ne in sai sun ke in fancen shi muna da cikakken kariya saboda haka ban ga dalilin da za a zo ga wani a samu babban mutum
to a duk kariya ne
eh duk kariya ne kai ka so ke tsoratawa saboda malaman suna kawo wato suna magana ne ba tare da ilimi ba duk malamin da ya zo yi magana ba fannin shi ba wato ya kawo a kusa ka babban mamaki no problem mai abela to shi ne muke cewa menene dalilin da ya sanya suka zo suka matsa suke ta amfani da duk waɗansu ok sorry ashe ban gaba a gina gaba to dalilin
da ya sanya eh be scientist
hasashen da ake yi na cewa wato allurar polio ita ke kawo raguwa ko kuma rage ko kuma kinta shi ke kawo yawanta dukansu wannan ba kimiyya bane ba sai bane ba ba kimiyya bane babu kimiyya cikin su hasashe ne babu shi na kalubalanci mutane su kawo mana bincike wanda aka yi aka nuna cewa to ga shi ita ce allurar polio ce ta hana wani mutum ko kuma su taron mutane ko yara ko masu wani kamuwa daga polio babu shi sai dai a zo a nuna cewa to an ba mutum polio ya kamu da cutar polio ko kuma an zo gari an zo an samu al'umma da dama an zo an tun sa samu su an ba su saboda suna shiga ta bayan gari ta zo ta gurɓata masa yanayi saboda rashin ƙoshi da rashin lafiya da maunayi da masu ciwon kanjamau su zo su kamu da ita a a zo a rika cewa ai ga yawan masu shan inna ya karu a Najeriya idan za su wuce hasashe ne ba ne wannan hasashe bisa ga bayanai waɗanda na ba ku hujjoji bayyananu ga su na gurin hujjoji su ne suka ce duk wanda yake da launi ko kuma da raunin fata su ne suke kama da abin nan rauni dai ne wani wace na ba ku bayanai ku je ku duba daily talk na shai 51 da 52 bayanan da national democratic abin nan suka yi abinda kuma nake so in fada wanda ya bayan abin nan to abin ya
ci gaba da abin da
batu ci gaba da abin da ya samu wato saboda ba wani ba wani ta mace ba 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 ta mace ba ba mutu an gwanne in suka kama su ba kawai niki hagan
uzu dama
probably dan ka dan sharwa sai abu akwai abu da nake so in fara ne so nake in duru su daki daki ne ba zan yi suke masu ban mamaki shine mutanen da suke zuwa suke zagin mu cewa to muna awani da hujjoji na rashin wayanci na ƙawanci yanci da kira hukunci da kuma na addini in mutum ya rasa hujjar da zai zo wani ce ka abin da ka abin nan sai zo yana zage-zage mu ba zage-zage muke ba to an ba mu muke cewa to dalilan da ya sanya mutane muke cewa a zo a duba a yi hattara a yi bincike da nan allurar polio dalilai na kimiyya shi ne mun ce zai yi mata gurɓata duk abin da mace in duba mana ku da suka yi shi ba zai iya samu kwata su kuma saboda mun san cewa to da rashin zago to saboda haka ba wai abin nan bane ba saboda haka zai iya ɗaukar kwata saboda haka a duba a gani mun nuna kuma cewa to za a iya samun gurɓatanci ko mun samu cewa to mun jarraba an samu abubuwa masu gurɓata su wane da suka abin nan lokacin da abubuwan nan suka taso rikirkitun nan suka taso tun lokacin da aka fara yin allurar polio kamar wannan ta haɗu gawai wannan abubuwan suka faru ba mu ka fara shi ba wato ba mu ka fara shi ba tun daga America aka faro wannan su da suka kirkiro ta wato abin ya yi kwallo anin 1958 Hilary Kapowski ya zo ya kwaɗe shi a nan Congo da shi kuma Salk da ya yi a America shi ne muke gaya muku cewa to lokacin da ya yi aka zo aka fara kamfanin wani kamfanin shi kata CWTR suka zo aka ba mutane a America lokacin da aka fara gwajin allurar polio a America mutum 52 suka mutu cikin wata huɗu aka zo aka janye allurar da aka zo Ingila suka ce a su ba su so wannan abu kar a zo su shi wato turawa ne wannan abu kai na nan rubuce aka zo aka yi cewa to ai wannan allura wanda ake cewa ta kuma ne akwai irin dushe ba ta cewa shi san kuma sai sabu da wanda ke wannan yace waccan ba da alwani shi kuma sa kudin wanda ya ta cewa yace duk cucucucen da ake faruwa a America dangane da ruwan allura polio wanda ake daga saboda allura sabin ne sa kudin wanda ya kakaro kun gani su tsakanin su na ta gaddama tsakanin su ba mu muka ci wannan abuwa na on internet sa'annan da ne kuma waɗanda akwai dalili da muke so in faɗa ma mutane akwai abin da ya faru a Misra wani gangami da aka yi na maganin tsargiya ina da babaka a labarin shawara dan da kusan da haji ko a tsarin jini sun ga shato sai a dauka sai a goya kai dakon wannan kurtun na madar tsariya a haura kudi a shiga cikin sahara da haka nake magana kuma inta sai ya koma sahara dauka tana cikin ruwa kuma su wanka cikin ko kuma su kitar rahi cikin ruwa to yayin saboda Allah ya tura ki neman ruwan da shi wanda zai sha ina ne hadu da tsariya cikin sahara aka ji mutane da ke cikin sahara aka ba su wannan magani na tsargiya shi yake cewa part paracel antitrypanosis sai da shi sai daga baya aka falka aka gano cewa a ashe wannan maganin ya gurbata da hepatitis C abin ciwon hanta aka cika to sai ku hakuri da Allah abin da ya riga ya faru yanzu maganin nan da muke yi kashi 25 cikin ɗari mutum ɗaya cikin hudu na mutumin nasara yana ɗauke da wannan cutar saboda amma mutane ita kuma ana ɗaukar ta ne ta saduwa da iyali haka ko ta mutum a zo a ce eh ba wai sai mutum ya tafi ya yi abin nan ba haka in dai mutum zai jima'i haka ana abin nan ɗin tato mutum ya ba matashi ta in ɓanda zai haifa ya tashi da ita shi kuma in yi aure ya fi nan kun gani wannan shi muke ce ma wato nuclear to irin waɗannan su ne muke jan hankalin su wato hakika duba muna da hujjoji na kurakuran da aka yi a baya bai kamata ba a zo a ce tarihi wai mamaye kanshi saboda wani sakaci da aka yi bai kamata ba mu muna cewa mai gyara kayanka bai zama ba kada kasance cewa to bai zama cewa to sauke mana ba a mun muna cewa a ba wanda zai zo wai ya zo ya ce wai a kuma wai ta rashin lafiya ko kuma a samu wani cuta haka wannan annoba ba haka ba za mu shiga cikin wasu shirin ba amma kada wajen neman kiba a samu rama kada wajen neman yin maganin shin din nan mu kawo kansa mu kawo ciwon kanjamo mu kawo ciwon hankali na dabbobi mu kawo abubuwa da mabawa ma sani ba saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke faruwa yanzu waɗanda suke ba mu san daga inda suka bullo ba sai da jiya yi dan shekara biyu yana da hawan jini da kuma haka san wa abubuwa ne waɗanda suke da can san ba san su ba idan misali mutum zai yi hasashe ya nuna cewa to ai a dora kullum shi tarbe kaza ni ma ina da yancin da zai hasashe
kaza
bai kamata ba a zo a ce a tauye man haƙƙi a dora kullum wannan hasashen in zo in ce irin waɗannan gurɓace su ne suke kawo waɗannan cece-cece in har za a yi ka zo ka ce dubu ɗaya mutum 100 a Najeriya sai kamar da polio yanzu saboda an zo an kowa da kowa an ba shi wannan mutum da yawa a zama saboda haka a nura kudin shi ta zama hasashe ne wannan in za ka yi wani hasashe ne ba zai yi hasashen da kuma zai iya yi shi ne inda za mu yi tunawa shekara ta 2007 a nan garin Zaria an yi wani su mace-mace bayan an yi allura ta sankarau ina na kwatuna ba an yi wa su mace-mace da yawa a nan garin Zaria
prof ba mun so waɗannan matsaloli akwai gaba ta biyu wadda bayan professor Ibrahim Ali ya abin nan
ok za ka
dawo mana kansu
to masha Allah
ai kwarai da gaske ai muna nan ai insha Allah ka za a iya zahar a dawo a zauna ai la'asar a dawo a zauna insha Allah ba matsala insha Allah zo da ka da girma da Professor Haruna daga pharmaceutical department a biyu mun gode jama'a taruwa ya taru mun ji al'amura ɗin masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske waɗanda ba mu shakka a kimiyyance al'amuran duk sun fito insha Allah kamar yadda ake buƙatar su gaskiya saboda Allah muna godiya ga Allah sannan kuma muna godiya ga waɗannan manyan masana da Allah maɗaukakin sarki ya tara mana su a wannan wuri Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu yana gwamnati ne maka amara ba da zuwa. Bayan haka a gabatarwa mu dama mun ce wannan taron zai ainihin haɗa waɗannan manyan masana don kowanne ya magana a fagen da Allah maɗaukakin sarki ya hore mishi ya fi ƙwarewa a kai. Kamar yadda muka ji mai gabatar mana da jawabai da ya gabata ya yi mana bayanai yana kuma ta ishara akan akwai matsaloli waɗanda malamai ne na su tattauna. Thank you really Professor Ahmad Aliyu. Akwai wasu tambayoyi da suka bamu jama'a tukuna. Na san kamar da na faɗi tun kafin a iso Allah ma baiwa ta bincike da lecoci da wayar da kai da rubuce-rubuce a kan wannan matsaloli. Za mu ba Professor dama ya ɗan yi sharar fage tukuna. Amma kuma akwai wasu abubuwa da suka fi damun jama'a waɗanda suke yawan tambaya. Me yiwuwa waɗannan ɗan abubuwan da waɗanda hasaso za su iya haskaka matsalolin tambayoyin jama'a. Waɗannan irin maƙudan kuɗi da ake kashewa, to mun rasa daga ina kuɗin suke fitowa kuma wace manufa ake so a cimma? Domin daga bayanan Professor Haruna Kaita mun fahimci cewa su kansu Turawa ba sa son wannan allurar rigakafi, su kansu suke ta bayyana mana illolinta. Duk bayanan da muke tattarowa daga intanet muke karantawa da bayanan da Professor yake kawowa kamar da yanna ai ba ma musulmi bane, ba Hausawa bane, ba ƴan Najeriya bane, su din ne dai Turawa. To shin su a suke hari da wannan abun ne? Kuma ina waɗannan kuɗi suke fitowa? Gwamnatin Najeriya ce ko ko gwamnatocin jihohin Arewa ne? Me suke so su cimma? Wace manufa ce ta sa suke wannan abu? Sannan Professor Ibrahim Ahmad Aliyu, a matsayinka na malami na musulunci, lauya, alƙali, malamin malamai, malamin lauyoyi, malamin alƙalai duka, shin gwamnati tana da alfarmar ta tsasa mini ni wa ɗana allurar rigakafi? In ba haka ba za a sai da gidana a anguwa a kore ni in bar gari, ko kuma a kama ni a kulle ni wata shida? Ko kuma gwamnati tana da alfarmar ta aje ɗan sanda a tashan mota na taho da matata zan tafi ganin gida sai a riƙe wannan ɗa da ƙarfin tsiya a ɗiga mishi a tashan mota? In ba haka ba kuma ma ba za a banda je garinmu ba? Gwamnati tana da wannan alfarmar? Ran Professor Idade.
أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan bada uzuri na zuwa a makare, abubuwa suka yawa ni dai rabon da a ce ga Asabar da Lahadi na huta ban na manta kodaushe ne. Akwai wata makaranta da ina cikin kwamitin amintattu, ni ne mukaddashin shugaban kwamitin amintattu, rikici ya taso shi yasa na fara tafiya can. Aka fara mitin nan sai na zaro jikina na gaɓar tabona shi sa na zo a makare, amma duk hankalina na nan da suka lura ma hankalina baya wajen mitin nan, su da kansu suka ce garin tashin tafi. Saboda wannan magana da za a yi a nan, ni kullum na karanta ina ci gaba da karatu game da siyasar da ke cikin wannan lamari, baƙar siyasa bayan nan abin da na koya na sani wajen kwararru kuma kamar su professor Kaita to kullum sai in dinga mana damar me yasa na karanta su duk halaka tana ta doso mu amma shugabannin su suke lalle a haɗa kai da su a halaka mu to sai in ce to ni ne zaki iyawa ne hatta kai magana ma ya zama laifi kamar mako biyu da suka wuce wani babban mutum wani yayi minista ya zo ofishina yana jawo hankalina cewa jami'an allurar polio nan lalle suna so su ma fi musulmi ne muna sukan su ya kamata a zo a zauna a ce mun ba masu sukan kowa muna sukan wannan shirin ne ya ce to ai in ka suki shiri ka suki mai yinsa na ce to ai shiri ba mutum ba ne akwai masu gudanar da shi in za ka yaki shiri dole ka yaki masu gudanar da shi ko ma ne za ka yi ko dan da kasu ma ne a dan da kasu shi ne yanayin cewa ya kamata zuwa zauna da wancan amma kafin ya tafi ki ce mana zan gaya musu ne kasu kawo kuɗi
kasu karo kuɗi
kasu kawo kuɗi
kasu kawo kuɗi
to ko ina so ji ta baki na ne in ce a ga za ka kawo ne 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 shi mai kyale shi
ta yi ne a kwa kai sake na
to ni tun da nace ni ba na duba ma neman kowa nace zan kira professor Kaita mu zauna ya ce shi ma ai ya karu dan nayi kamar ala awa ɗaya na mishi lacca ya rasa ta cewa dan a ƙarshe abin da ya ce mun to duk da cutar waɗannan abubuwa me yasa mutanen mu ke yi na ce wallahi da na fi wannan sai ya shuru saboda ya san gaskiyar lamarin kenan ko a ƙasashen turai gaskiyar lamarin kenan akwai wata jarida mani sunanta mani
mani
to an tattauna irin waɗannan matsaloli a ciki da irin yadda ake haɗa baki da kamfanoni masu haɗa magunguna a gurɓata magunguna ko alluran rigakafi dama gurɓata to ne kuma a ƙara musu gurɓata a yanzu haka magana nan da ake yi cibiyar da aka yi binciken ƙago ƙwayoyin cutar AIDS HIV wanda ganga aka kawo ta ina yin zai zan ɗan yi bayani nan gaba in na zo na bayanin zan fara amsa waɗannan tambayoyin ne to yanzu haka a wannan gurin ɗakin bincike ne na sojoji a Port Detrick Maryland da nan da na tafi wajen farfasa kai ta ma shi ka buɗe a intanet in ka shiga karanta bayanan Port Detrick Maryland din nan wannan military laboratory din nan yayi shekaru sai ka wuni ma kana karatu to anan ne aka yi bincike aka kago HIV to yanzu an mai da wajen wai National Cancer Institute cibiyar kago wato kwayoyin cutar cancer har da nasayarwa in kana son ka saya a America kamar yadda wata jarida Covert Action ta bayani daga America take zuwa ana buga ta sau hudu a shekara akwai wata mata wadda tun lokacin da na fara kan bincike a 1991 ba America ya ce kirista ce ana ce mata Elizabeth Sobo an ce asalin wata 'yan Najeriya ce to ta aiko min da takardu da dama ta kafa kungiya information project da suke yakin irin waɗannan abubuwa a America yanzu haka ma sun gama da ita
sun kashe ta
da ita da 'ya'yanta da wanta da duk wanda ke cikin gidan da suke an daddaba musu wuka an kashe su saboda akan Najeriya irin bayanan da ta yi na asiri yana da yawa ko ni bayanan da ta yi suna da yawa wannan kasar tamu yanzu haka a hannun America take akwai rubutu da ta yi na bayanin wani tsararren shiri a rubuce da aka aiko da shi ta hanyar USAID United States Agency for International Development yadda za a gudanar da Najeriya aikin soja aikin yan sanda kafa dokoki tattalin arziki addini waye ga yadda za a yi kuma wallahi akan shi ake har yanzu dan Obasanjo yaran su ne ma'aikacin su ne dan yana ma African American Institute the Center for International and Strategic Studies aiki waɗannan kungiyoyi guda biyu CIA kungiyar leken asiri ta America wanda suka halaka Murtala Muhammad Allah ji kanshi to sun yi suka kafa waɗannan kungiyoyi Obasanjo ma'aikacin su ne shi yasa akwai bayanan cewa ya Obasanjo yana sanar da kashe Murtala ran da za a kashe shi a cikin wata makala da ita wannan matan ma ta taba aiko min kin Murtala Muhammad to saboda haka wannan kasar tamu yanzu haka a hannun su take kuma wannan kasar nan tamu a duk duniya ba inda suka tasa gaba ba ba kasar da suka tasa gaba kamar Najeriya saboda a cikin takardun da ta aiko min akwai wata photocopy na Washington Quarterly 1989 wanda a cikin sunan cewa Najeriya ita ce kasar da tafi ko ina karuwar yawan jama'a a duniya ana jin cewa nan da shekara ta 2035 Najeriya za ta zama ta uku a duniya wajen yawan jama'a shi yasa suka ta samu gaba kuma da yake musulmi suka fi karuwa shi yasa aka fi ba da hankali wajen kan musulmi ko koyo din nan da aka gurɓata ta da ƙwayoyin hana haihuwa irin su estradiol ni ba a fage na ba ne progesterone antihistogen kamar yadda farfasakai ta suka gano a cikin binciken da suka yi zan ɗan lissafa wannan binciken da aka yi a kan polio wanda duk an danna labarin a kansu saboda siyasa to da aka zo ana bayani kafin su tafi binciken nan suna jin na riga malam masallaci amma dai abin da magana ce ta zo an nuna mana cewa UNICEF ta yi bayani ni ina zaune an ce ba inda polio yake a Najeriya sai arewa sai Lagos saboda nan ne ake so a saka waɗannan illoli Najeriya yanzu jihar arewa da take da polio ba ta iya ba kudancin Najeriya amma ta ce ki ba Burkina Faso Niger inane duk duniya kai ma wai ta take watsawa amma ba ta iya ba kudancin Najeriya ba to saboda haka musulmi ake hari kuma wannan ba zai rasa nasaba da bayanai da bincike da suka tabbayi suka shayi ba Ben Wattenberg ba Amerika ne wanda yake yaki da karuwar jama'a a duniya wanda ya rubuce ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi akwai wani littafin shi The Third Universal Nation wanda aka buga a 1991 ya yi maganan musulmi a inda nake tuna yake cewa akwai dalilai da sun fi miliyan dubu da suke tabbatar da cewa yau ƙarfin yawan musulmi da tasirinsu a duniya zai ci gaba da karuwa saboda karuwar yawan al'ummarsu har yi ba da misali ya ce a 1950 yawan musulmin duniya bai fi miliyan 375 ba amma shekara goma ko zuwa 20 kacal cikin ƙarni na 21 yawan musulmin duniya zai kai miliyan 2000 saboda haka a sannan yake nan to shi ne ake mana waɗannan abubuwa to saboda haka duk abin da ka gani wannan ita ce amsa sannan duk taimakon da mutanen nan za su bada wallahi ba taimako a ciki taimakon domin da ya wuce abin da wannan la'ananne algungumi Robert McNamara yake faɗa ba waye Robert McNamara in ka shiga intan za ka ga la'ananne shi Iblisi ne shi ne ya sa aka dinga zuba ma mutane bam ana kashe su a Vietnam yanzu haka yana cikin tawagar da suke yayata magana allurar rigakafi a duniya yana sakataren ƙasar Amerika gaba ɗaya yayi rizanin don ya zama shugaban bankin duniya domin bankin duniya ba ƙaramin kuɗin hula suke shirya ma al'umma ba akwai yanda department guda bangare guda wanda yake kula da sha'anin yawan jama'a ko ƙayyade yawan jama'a a duniya kuma ba ƙaramin kuɗi suke bada nan ba kuma su kawo ka'idoji da tsari
yanda za su zo saka kasashen musulmi tattalin arzikin mu shiga talauci a kewaye a ce yawan kuɗi amma ku bashi da taimako ɗaya daga cikin shirukan bashin ko taimako shine sai kuma rage yawan kuɗin yawan kuɗin matsala ne to wannan shine gaskiyar numari watakila ban san ko dan abin da na faɗa dan akwai bayanai da zan yi ban fara nawa jawabin ba
insha Allah
kila ya amsa tambaya ta farko ban sani
insha Allah ya amsa insha Allah
na biyu cewa akwai wata doka da ta tilasta mutum a Najeriya dole ya bar dan shi a mishi rigakafi wallahi abin yana bani mamaki in ga ana tursasa mutane da takeici dan ba su san haƙoƙin su ba ba wata doka da ta ci haka doka ɗaya da nake iya tunawa ba doka ba ce don da turanci na za ka iya kiranta unconstitutional ta saba ma tsarin mulkin Najeriya duk da kada ta saba mulkin mu Najeriya ba muna magana ba ne ma a musulunci a constitutance duk da kada ta saba ma tsarin mulki ba ta da inganci har Qur'ani ma
haka a dokar su
a doka section 1 na constitution abin da yake kenan
subhanallah
duk wata wannan doka ko wannan tsarin mulki shine mafi girma da daukaka supreme shi aka fara duk wata shari'a da ta saba ma tsarin mulkin nan ba ta da inganci tsarin mulki zai hau kanta hatta shari'a da ake yi tana bin tsarin mulki shi yasa wani lokaci a nan Kaduna da ake turkishin shari'a ni a gaban mu karfi nake cewa da malamai na ce wannan shari'ar ba shari'ar Allah ba ce shari'ar da ta samu abin da muka iya samu ne kenan akwai wani rikici da ya taso lokacin Yakob kafin a yi zaɓe tsoro ya kama shi ni kira taron musulmi kuma na je aka kawo shirin kundin shari'ar musulunci an ce ya zo dan shi ba musulmi bane zai yana so ya gurɓata ta kuma ba laifin shi bane wannan kundin shari'a da kuke gani duka an shimfiɗa shi ta yadda dole ya dace da tsarin mulki dan in bai dace da tsarin mulki ba ana yin aka za a rusa duk shari'a da aka to lokacin makarfi an gaya mishi ga yadda zai shi kuma ba ga yadda yake so yadda yake son nan ba daidai bane sai aka ga matsaloli sai aka zo a gyara to sai wasu limamai suka je suna ta hudu ba gwamna ya zo zai gurɓata kundin shari'a musulunci su musamman ma kundin shari'a da ta samu ni na ba malamai hakuri a wajen ce malamai ku hakuri don wannan shari'a da kuke magana ake magana kundin shari'a din nan ko ma menene ko da an zartar da shi gaba daya ba shari'a ba ita bace shari'a da kuka saba da ita a Qur'ani da hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da litafin malamin fiqh ba ita bace abin ne da ya samu kenan yana kile zama wani mataki da zamu taka mu samu shari'ar Allah to saboda haka tsarin da ake ciki yanzu dawo kan magana da muke tsari ne wanda yake babu inda aka ce wajibi ne a mutum allurar rigakafi amma abin da nake tunawa na gabatar da wata takarda akan wasu daga cikin ku sani ba ina jin ya kamata kuma ma a lecture akan shi ma dan ba bari suka yi ba akwai wata doka dokar haƙoƙin yara sharrin da ke cikin dokar nan yana da yawa da raina shari'ar musulunci akwai wasu ɓangarori da suka cikin da shari'ar musulunci amma dan an raina mun ba a ɗauki musulmi komai ba aka zo aka ce wai za a kamu da wannan in ka auri ya idan ka aurar da yarinyar yakka ba ta kai shekara 18 ba ka yi laifi za a cin tare ka 500 ko a ɗaure ka shekara 5 duk wanda ya auri wanda ba ta kai shekara 18 ba ya yi duhuli da ita ya shiga daki da ita ya yi mata fyaɗe laifi din ne hukuncin shi ɗaurin rai da rai ni yana na ciki to akwai kashi na 13 da ya ce tilas ne duk wani waliyin yaro ko ba uban shi bane in dai yaron a hannun shi yake ya kai shi a yi mishi dukkanin allurar rigakafi to da na zo daidai wannan gurin duk bayanai na ɗauko na takaita na sharrin wannan na ceto a ce an kafa mana wannan doka ba ƙaramin kama kariya bane da zalunci sai na ce wannan to wannan dokar ita kanta abin da nake so in ce ba ta da inganci ma a Najeriya gaba daya. Shi yasa lokacin da abin nan daidai lokacin da ne wannan takardar ana so rikicin maganan yariman zamfara ya auri wai yarinya a shekara 13. Alhamdulillah mata da ɗana miji. Shine sai nace masa su waɗannan hukuma da suke ta kiran shi suka dame shi za a kai kotu. Nace ya ce musu su kai kotu. Lauyoyin da ke ciki sai dai in ba lauyoyi ba ne. Sai dai in ba za su faɗi gaskiya ba saboda abin da ke zuwa hannunsu. Sun san wannan doka ko Abuja ba ta yin aiki. Saboda ta saba ma tsarin mulki ta kaita muku ta waje biyu. A cikin tsarin mulki a kashi na 13 karamin kashi na 3. Ya yi tanadin cewa amma daga farko ita wannan doka an gina ta ne akan waɗansu abinda suke kira wai yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa international treaties ko international convention wanda a majalisar ɗinkin duniya ake kafa ta wanda kullum America ita American za a yi amma ta watsi da ita
ba sa hannu
to Nigeria wai ta sa hannu. Akwai United Nations Convention on Child Rights yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da haƙƙoƙin yara. Akwai wata kuma the Protocol of the Welfare of Children. To waɗannan su ne waɗansu ‘yan uwanmu musulmi suka yi musu aiki har aka samu kundi daga ciki aka samu ƙuduri bil wanda aka kai majalisa ta dokoki ta ƙasa a munafunce a ɓoye aka mai da ita doka. Obasanjo sa mata hannu dama Obasanjo ya ma ma'aikacinsu ne to kun ji. Amma kashi na 13 ɗin nan ƙaramin kashi na 3 ya ce irin waɗannan yarjejeniyoyi kafin su zama doka ta ƙasa sai an kai su majalisun dokokin kowace jiha duk jihohin nan na Najeriya majority sun yarda da ita ba inda aka yi wannan ko saboda wannan kawai ya isa wannan dokar banza ce da wuce. Shi yasa su to abu na biyu inda ta saba ma tsarin mulki akwai wani bangare da ake cewa wato Schedule 2 Part 1 Item 61 wato wani bangare ne a cikin tsarin mulki ya jera waɗansu abubuwa waɗanda ba wanda yake da ikon ya kafa doka akan waɗannan al'amura sai wato abin nan majalisar dokoki ta ƙasa exclusive legislative list. To a ƙarƙashin nan an jera su ɗaya biyu uku huɗu biyar to a na 61 shi ne game da aure amma ba auren musulunci ba. An ce ba wanda yake da ba wata majalisar dokoki da take da ikon ta kafa doka game da aure in banda wannan majalisar dokoki ta ƙasa. Mutukar auren nan ba aure bane da aka yi shi a bisa tsarin shari'ar musulunci ko shari'ar gargajiya. Wannan ya nuna su a nan ba su da iko kenan in dai auren na musulunci ne da shari'ar gargajiya. To wannan doka ta ciki take da maganar aure. To shi ne sai na ce ɗayan biyu wannan doka ba ta shafi musulmi ba kenan. Saboda an magana aure to aure in yana magana aure ko a dokance a Najeriya ba ruwan musulmi a ciki saboda wannan ɓangaren. To sai aka zo wai ana neman a ƙaƙaba ma musulmi waɗannan ɓangarorin da ke a ciki take da aure magana aure. To saboda waɗannan dalilai biyu wannan doka ba za ta yi aiki ba tunda haka ne a kawo mana dokar da ta ce kuma dole sai an ma yaro. Hatta a America in kana ita a nan 1980 nawa ne an kafa doka. Dokar da suka kafa shi ne duk yaron da aka yi mishi allurar rigakafi idan ya samu cuta 76 in ya samu cuta yana da ikon ya kai ƙara don ya ne ko ya cutu ko ya mutu iyayen shi su nemi diya daga wajen gwamnati ko daga wajen kamfanin hada magunguna. Amma a Najeriya sai a kashe an kashe banza kamar an kashe bera. Kuna iya tunawa da abin da ya faru a Kano ni ba America ne da aka yi aikin da shi abin da ya dame shi ina jin ya fito filiyar tuna asiri professor kai ya sani shi ya bani labari nan kuma wasu sun zo daga kasashen waje za su bincike akan maganin sarar maciji shi akan abin da ya kware kenan har kyauta ya samu ta duniya a India akan wannan amma ya ga musu za su ɗebi bugun maciji su hada yace akwai matsala ba su ji ba suka je suka yi suka ba mutane 30 da wani abu mutane 11 suka mutu a ciki amma sun samu wajen miliyan 300 daga hannun gwamnatin Najeriya saboda kashe mu da aka yi
subhanallah
saboda haka a takaice amsar wannan tambayar ita ce babu doka abinda suka samu jahilci na al'umma sun jahilci haƙƙinsu da cin amanar shugabanni da suke tursa sama talakawa sun mai da suka mantumaki shi ya ba da dama har ake tursa sama mutane a nan akwai labari da na samu bai kwana bako ba a ofishinsa akwai farfisa guda wanda yake abokin aikin shi ne HOD ne na pharmacognosy ya ce an zo gidan shi za a allurar polio gidan shi sun gan shi kamar wani ba gida shi ya kori masu yin ya ce ba a yi a nan gida sai ga wani mai rawani ƙato ya zo gidan shi mai unguwa ko haki ne kai ne ka ce ba za a yi polio ba a nan gidan ya ce eh me ya sa ya ce dalilai biyu da ilimi da ƙarfi yace ilimi na shekarun da ne suna da yawa ina karanta wannan abun da sharrinsa na san sharrinsa kuma tunda ina da karfi don kare iyali na dole in kare shi to wannan shi ne dalilin kuma idan yin binci na mishi sharrin abun sai daga baya je sai ya nace mishi ai ni ma bana ma iyali na
shi ne mai
anguwa to saboda haka a takaice ba doka bace jahilci ne da zalunci suka haɗu da jahilci da zalunci jahilcin waɗanda ake wa ba san haƙƙinsu ba ai kun ga a Pakistan yanzu sun daina yi tunda aka rafta masu yi an kashe waɗansu sojojin haya ne na manta an gaya muku abinda Robert McNamara ya faɗa na shiga wata magana dan ya ba mu talhisin gaba ɗayan abin da suke aiko mana da shi ko allura polio ne ko ba polio ba Robert McNamara ya yi shugaban bankin duniya inda ake kulle-kulle inda za a rusa tattalin arzikin ƙasashe musamman na Najeriya don saboda a rage yawan mutane yake cewa a 1963 lokacin shugaban ƙasa Kennedy na Amerika yake cewa mu ba mu da makamin da yafi taimakon da muke aika ma mutanen nan taimako irin taimakon nan da suke aika yace ba mu da makamin da yafi shi domin mun tabbata da inda muka aika da irin wannan taimako ba sai mun aika da sojoji ba sojoji ake aiko mana kamar yadda lokacin da Clinton ya taɓa kawo da ziyara a ƙasar Najeriya ko a wannan shekara akwai ƙungiyoyi a Najeriya sai wanda ka ji a kan rage yawan jama'a irinsu Pathfinder irinsu Lucius Hackett Foundation irinsu Futures Group balle uwa uba United States Agency for International Development ita ce lemon su gaba ɗaya to Lucius Hackett Foundation kila wani bai taɓa jin sunanta ba ma'anar su to a lokacin taimakon da suka bada ya kai kimarsa na dala miliyan 35 na Amerika an ba ƙungiyoyin addini a lokacin wani ɓangare daga ciki Equus Church from one ƙungiyar musulmin mata ta Najeriya suna da asibiti a Kaduna na ya taɓa wata lacca a nan Katuru Road a kan yin waɗannan abubuwa sai wani ma'aikacinsu da muka fito ce ai wallahi nan nake aiki mu sun kawo mana alluran hana haihuwa da magunguna contraceptives amma mu wallahi mun ba maraba ba sai muka je muka sayar ma wasu chemist mu ce kun gama aiki kudi za su bada ba ai shi yasa alimin da yake 89 an taba sayan America ta taba sayan kwandam kororon roba wanda yawan shi ya kai miliyan 80 miliyan 108 da 60 aka raba an ce mafi yawanci Afirka aka yi da shi dan Afirka su suka fi kowa karuwa na Afirka Najeriya dan duk cikin nan Afirka hudu akwai dan Najeriya da shi yasa za ka ga kwandam ka je in za ka sai kwandam ba abin da ya kai shi arha ai ko kudin yin shi ba a mayarwa saboda kyauta ake ba da shi su a san su sayar ma dan kada in ka zo kana ta ba da kyauta wani zai tunani me yasa yake ba da kyautar nan wani lokaci mutane suka yi danyi tunani kamar yadda wata al'ummar Baturiya ta zo nan ta zo tana ni kaina ta zo waje na akan kai da iyali kuma da koyo ne za ku san tana da alaka kenan ko kwanan nan ta rubuta wannan tafi the politics of polio in northern Nigeria ya fi shafi 200 to ta zo tana sawa mata tambaya akan yawan haihuwar ki nawa da mijinki nawa kika haifa a asibiti nawa suka mutu ya kuke a baki ya ka da fa ta cika to saboda haka sai in ka gama tambaya sai ta bada magi to a rahoton ta da na karanta a gan bayan ta koma ta kai rahoto take cewa sai aka dinga yayata jita-jita ai akwai maganin hana haihuwa a ciki shi magi shi kashi a mutane suka dinga yayatawa take cewa ha mun sodium bicarbonate fannin magi ai akwai abubuwan da suke ma kwayoyin cuta illa an kwayoyin haihuwa illa a ciki ni dai kamar yanda ban san farfasa kai ta ba sai bincike ba kila kai yawwa Dr. Hafiz Abubakar wanda ya yi kware a kan kimiyyar abinci food technology a shi ne ya gabatar da takarda akan irin illolin kafu zabo ya sa hawan jini ya sa asma ya kashe ya ma kwayoyin haihuwa illa ya cutar da gani ya sa yara su dinga tsumburewa kwaya to yana daga ciki don akwai takardar na ba wani malam adam manumfashi suna da wata majalla ta Hausa ya fassara yana nan da majalla ta tsaya dai amma na da copies na majalla da aka yi mishi taken ashe kafura wuna kisa suna kudin kenan to saboda haka a takaice duk abubuwan da suke kawo mana babu alheri a ciki na zo nan ga wannan bayanin yadda Sheikh Robert McNamara irin wasu maganganunsa da irin shirin da yake yi wanda kuma yanzu haka America ta dauka da muhimmanci su Bill Gates din nan Bill Gates wanda aka ce lokaci wani lokaci ya fi kowa kudi yanda yake ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli saboda allurar da suka yi suna taimakawa wajen rage yawan jama'a da ainihin suna yi a Kano da Dangote a kan kwanan to ina jin matakila wannan dan abinda na fada
sun kafa kamfanin yinta
taimako kamar da za a dinga ba da allurar rigakafi da sauransu na jin a labaru wani daga cikin nasu daga cikin kuna san ji da Dangote da Bill Gates ya zo kasar na yi ya je hawa wajen sarkin musulmi
to
to ina jin waɗannan tambayoyin
sun amsa tambayoyi insha Allah
to na iya cigaba da haihuwar wai gaske
to jama'a yanzu za a fara jawabi Allah ya sa ka
alhaji wanda zai shiga internet akwai Bill Gates on world population zai samu wannan bayanin da maganin da
YouTube ne
YouTube
Okay, YouTube. To insha
Allah. Ni ba kwararre ba ne. Ga farfesa kai ta shi ne kwararre a nan.
Fan lafiya.
Amma da yake wannan abu yana da alaka da kashe mutane.
Na'am.
Kalmar da na yi amfani da ita ta kisa, ina nufin kisa ne. Da farko akwai wata yarjejeniya ta kasa da kasa United Nations Convention akan kisan kare dangi shine suke kira genocide ko kisan kare dangi wanda aka kafa a majalisar dinkin duniya a 1948 a cikin wannan yarjejeniya wanda su ne ake kakaba ma kasashe kuma su mai da su dokoki a kasashensu ya yi bayanin fassarar kisan kare dangi daga cikin abubuwan da ya yi bayani na ma'anar kisan kare dangi akwai cewa ka samu wasu jama'a ka takura musu ka hana su haihuwa ya takura haihuwar waɗansu mutane kamar yadda Amerika ke mana to kisan kare dangi nan shi yasa nace ni ce kisa ina nufin kisa saboda su ma abin da suka faɗa kenan ba wai sai ka je ka sa bam ka kashe mutane ba kamar yadda suke ma abinci a Amerika da idan an ga abinci zai yawa saboda su suna da hanyoyi na zamani saboda abin nan shinkafa ta yawa alkama ta yawa farashi zai yi ƙasa sai a saya miliyoyin tons sai a je a zuba a teku saboda kada farashi ya yi ƙasa saboda kada mu ci mu koshi an shi yasa su suna ci su koshi har ciwon koshi ya kama musu mutu mu kuma su haddasa mana yunwa ciwon yunwa ya kashe mu mutuwa kuma mutuwa ce wallahi tallahi obesity da ciwon zuciya ba wani abu ke kawo su ba Amerika da kasashen turai sai cin yawan cin abinci da maiko ya haddasa musu matsala kaga mutum ya yi ɗin ne kamar katuwar gangan dindiba saboda haka sai ya haddasa mishi matsalar zuciya to shi yawanci shi kashe su an zalunci kasashen duniya an kwaso duk tattalin arzikin su an jibge Amerika da kasashen turai suna ci su koshi har ciwon koshi ya kama su mutu alhamdulillah Allah mai adalci to saboda haka yadda suke ma abinci haka kuma suke mana da farko zan kawo wani wasu abubuwa guda biyu wanda farfin sakai ta san su a paper shi ma akwai inda ya kotun din su tsari ne da Amerika suka yi na yanda za a rage wa mutanen duniya abin yi cin yaji sai ce ko ba da gaske bane sun sha tintini an daɗe ana shirye-shirye yanzu tun zamanin shugaban Amerika Johnson har aka kawo su kansu Kennedy lokacin Johnson ma kwamiti aka kafa guda wanda ya shugabanci wannan kwamitin tsohon jirage na soja General William Draper na san wannan General William Draper har an kafa wani kwamiti yanzu yana nan kwamiti wai on the population crisis committee to saboda haka amma shugaba na farko na Amerika da ya fara aka ba shi shawaran babban abin da zai taimaka yana cikin manyan abubuwan da za su taimaka ma rage yawan mutanen kasashe masu tasowa shine a dinga kai musu taimako to a lokacin Johnson ya bada dala miliyan 10 a fara aiki har ma shine aka kafa wata kungiya United Nations Population Fund wanda take kula da al'ummar sha'anin yawan mutane a duniya wannan kungiyar ita ce ta je Azhar University ta kafa Population Center inda za a dinga jin ayoyin Alkur'ani da hadisai domin a shawo hankalin musulmi su yadda da kayyade yawan jama'a kayyade iyali ko tsara iyali ko tazara haihuwa duk abu ɗaya ne shi yasa nan Najeriya za a gana ɗiban malamai da limamai ana kai su Azhar University sai a yi musu lacca akan kayyade iyali dole brass ce kai da iyali ba tazara haihuwa ai Allah ce wal walidati yurdina auladahu na hawlaini kamilain sai za a aure ma lima araba an yatimu rabaa aisha amma ba za a karasa ba sai a ce dole ka yi ma kaka tayu kar ka sadi da ita karta ciki sai bayan ta yaya yaro kuma dole ta shekara biyu in ta shekara biyu ka koma mata ta ɗauki ciki sai ta yi wata tara har ta kai ci so suke su ga sai an yi kamar shekara uku kuma sun faɗa akwai polisi na nan ƙasar da aka taɓa kafa aka shashsha kafa su haka nan ba da wucin ne wajen farfesoshi bakwai aka turo mana munan da likitoci da waye da waye da kuma wanda suke farfesa a Al-Dirasatul Islamiyya su suna jami'an Qur'ani da hadisai na azalu da sauransu an jazirin kunna na azalu wal Qur'ani yanzu shikenan to ina kuma hadisin abin nan jazama bintu wanda annabi ke siffanta azalu da al-wa'idul khafi to da dai sauransu to saboda haka wannan abu yana tafiya amma karo na farko sun dade suna wannan shirye-shirye tun 1920 amma karo na farko da aka siyasantar da abin shine a wani taro da aka yi a 1974 a Bucharest, Romania wanda America anan taso aka fa wani abu ita ce shugaba kasashen su Argentina su Algeria har China da sauran suka kiyarda don sun hango manufar America America ta ce to haka ne bari kwadanta shine da suka dawo gida sai suka je karkashin majalisar tsaro ta America gaba daya sai aka kafa aka je aka tattauna aka yi tsari a rubutacce yanda za a dullo mana a rage yawan jama'a kasashen duniya musamman kasashen musulmi dan akwai wani bangare a cikin wannan tsari da aka yi kasashe 13 aka ce yawan su karuwar yawan su ya fadari akwai Nigeria a ciki akwai Pakistan a ciki akwai Sudan a ciki akwai India akwai ciki akwai Ethiopia a ciki Habasha wanda mafi yawancin mutanen Habasha musulmi ne an dandandan ne su ne to duk kasashen nan 13 da suka fada wallahi mafi yawancin su musulmi ne har da Nigeria Nigeria kam guri guda magana musamman haka akan ta Nigeria tana da tattalin arzikin da ya ishe ta saboda karuwar yawan jama'a wajenta ba zai zama matsala ba kuma sun san shine tushen ci gaba ni muka kyara Nigeria nan da shekara ta 2000 yawan mutanen Nigeria zai kai 120 alhamdulillah yanzu ku ana cewa ya wuce miliyan 200 ma zai ci gaba to shi yasa kuka ga mun zama muni karin bara na farko the first target al-hadaf al-awwal wajen wannan al'amari saboda haka ba mamaki to wannan tsararren shiri shine National Security Study Memorandum 200 in ka shiga internet zaka document din ya kai wajen shafi kusan 200 da wani abu ni yanzu da sata ba aiko min da asna asalin ma photocopy da tayi sai kuma da Global 2000 Policy wanda tsari ne da Edmund Muskie Secretary of State zamanin Carter ya sama hannu manufarsa a takaice ko yanzu ka shiga internet zaka gani akwai 3 parts na report da aka ba Mr. President na shirin da aka tsare da za a kashe mutane zuwa miliyan 2000 zuwa miliyan 3000 wannan shi yasa aka kago HIV kamar yadda Dr. William Douglas yake faɗa a wata majalla ta America The Health Consciousness ta watan Disamba 1987 inda ya mataken abin WHO murdered Africa yace ba ayar tambaya ba tambaya bace da turanci kace WHO a'a World Health Organization kungiyar lafiya ta duniya ta kashe Africa da kwayoyin cutar AIDS bayanin da ya shi ne ya ɗauko daga cikin wata jarida ta ko bulletin ba sani zan fassara bulletin da Hausa ba ko jarida zan ce ko yanka to ta wannan ƙungiyar World Health Organization a 1972 inda ta kiran masanan ƙwararru na America su kawo wata wasu ƙwayoyi da za su iya karya garkuwar jiki shine HIV virus suka hada waɗansu ƙwayoyin cuta na kansa a jikin shanu bovine leukemia virus da kuma wasu ƙwayoyin cuta na kansa a jikin tumaki sheep disease virus suka samo HIV virus da suka samo sai suka zuba a cikin allurar rigakafi ta agana smallpox yake wannan lokacin shine matsala suka aika ma mutanen Zaire, Rwanda, Burundi, Tanzania, Malawi, Uganda da irin su kudancin America ma irin su Brazil da Haiti. Mutanen da aka yi ma allura da wannan gurbataccen abu da aka gurbata shi da HIV, kwayoyin da ke sa AIDS, sun kusa miliyan 2.
Subhanallah.
Annu na muku cewa ba ruwan su da addini. Mutanen Zayar fiye da kashi 70 Kiristoci ne. Amma anan mutanen da aka yi ma allura da wannan gurbataccen maganin ya kai kusan miliyan 2, miliyan 37. Shi yasa yanzu mafi yawancin mutane suke ta mutuwa a wurin saboda HIV. Akwai wani bayani da na taɓa karanta a wata jarida, mutanen Kenya ana jin kusan kashi ɗaya bisa biyu, huɗu ne ko bisa uku sun mutu. Sun mutu. Akwai ƙauyuka da za ka je ka samu ‘yan yara duk iyayen sun mutu, HIV ya kashe su. Saboda a cin wannan ban, kamar yadda Craig Shule yake faɗa, wani ba Amerika da ake mishi tambaya, ya ce yana lecture a wata jami'a, ya ce ni nan ba na son magana a kan shi, ba na ma son tunani a kan shi. Amma ni ina fahimtar an kago shi ne aka ce ba magani, ba abin da zai da magani, sun san maganin shi amma sun ce ba magani saboda sai sun kago shi da manufa ne, sai an cimma manufar sannan daga ba a ce an samu magani. Kuma saboda munafinci wai America ce yanzu ke gaba wajen ba mutane maganin HIV. To akwai AZT ma da aka fara ba mutane, aka ce shi ma yana haddasa, wasu sun yi bincike suka ce yana haddasa ciwon AIDS a wannan lokaci. To saboda haka yanzu manufar waɗannan mutanen su kashe mu don su rage yawan mu, ba su kashe mu kadai ba, wanda ma za a haifa nan gaba a hana zuwan su. Wallahi tunanin su game da mu bai wuce tunanin Malthus da tunanin Margaret Sanger ba. Margaret Sanger ta zo bayan Malthus. Malthus shi ya fara waɗannan bayanai. Malthus mutumin Ingila ne, masanin tattalin arziki, rabaran faɗa. Tunanin su shi ne al'umma, mutane suna karuwa kuma suna da bukatar cin abinci, kuma suna da bukatar jima'i, saboda haka dole su ci gaba da karuwa. To amma kuma suna bukatar abinci, amma kuma abinci karuwar da yake yi karuwa ce wadda take da cikin sanda, dan karuwa ce ta lissafi, daya ta zama biyu, biyu ta zama uku, uku ta zama huɗu, kaga wannan karuwa ce ta lissafi. To akwai kuma shi su kuma mutane suna karuwa ne, karuwa ta nunkuwa, geometrical, biyu ta zama huɗu, can huɗu sai ta zama takwas, takwas sai ta zama sha shida, sha shida ta zama 32, 32 ta zama 64, haka za a yi ta yi. Ya ce irin wannan karuwar bayan kowace shekara 50 sai ka ga ƙasa ta ninku, musamman mu Najeriya da haka suke mana lissafi. To saboda haka ya ce dole a samu hanyar da za a samu daidaita biyu. Shine ya hanyar da za a hana karuwar yawan jama'a irin wancan karuwar. Shine ya ce to abin da ya kamata a yi a karo hanyoyin da za mutane za su ta mutuwa. Saboda haka a dinga gina gidaje a kusa da gurbatattun kududdufai. Saboda annoba ta tashi kaga mutane da suka mutu sai a samu tsafta. Yace mutane da suke cewa mutane sun tsafta, yau a ƙarfafa mutane gwiwar su dinga ƙazanta saboda cuta ta biyo su ta kashe. To wallahi wannan shine tsarin nasu. Kuma Margaret Sanger ta ƙara ƙarfafa wannan, ita nurse ce ba America, tana cikin masu tsananin kishin launin fata da wanda su ma kuma abin da ke sa suna yi kenan, ko Bill Gates abin da ya kai shi kenan wannan taimakon. Ita wannan la'ananniyar mata cewa ta yi ma duk wani wanda ba Bature ba, Bature kuma mai hannu da shuni, duk yayi ne ta ciyawa a cikin gona. Crops su ne amfanin gona, to su ne Turawa. Sauran duk wanda ba Bature ba ciyawa ce da ya kamata a nome, a nome ta don kada ta dami ainihin amfanin gona. Ya za a nome mu? Ta ce a kago hanyoyin da za a hana haihuwa. kungiyarta ita ce ta har ma ta kafa kungiya Planned Parenthood Federation of the United States wanda ya karshe aka samu ta duniya anan Najeriya ma akwai reshe yanzu a Kaduna akwai headquarters suna nan da ko wannan uwa ya taba musu aiki kamin sha abun nan da shi alhamdulillah Allah ya taimake shi mutumin kirki ne wallahi da karshe Allah ya taimake shi ya bar aikin to saboda haka waɗannan su ne manufofi shi yasa ake bin hanyoyi da dama na kashe mutane Robert McNamara abin da yake cewa bayan irin ganin mutanen da aka kashe a Vietnam bayan irin mutanen da aka kashe suka hada mutanen nan Rwanda da Burundi suka bada makami har lada suka ba su wanda suka dinga kashe wannan tutsu da hutu din nan da sauransu wallahi su suke bada makami kuma hakkauta suke ma masu kisa to amma suka ce kashe mutane a yaki mun ga ba zai warware mana matsala ba dan wai yawan mutanen da ake kashe ba da kantar karakare ba saboda haka suka koma maganan kai da iyali suka ce dole a samu mata a kashe masu yawa nan ka kashe mazaje da yawa ka kyale mata da yawa namiji daya zai iya ma mata 10 30 40 50 ma ciki to me yake kenan shi yasa suka kawo hanyoyin allura din nan kaman a Philippines akwai inda suke gurbata allura tetanus da ake ma mata yawanci na ga mata masu ciki na musu wata allura wallahi akwai illa a ciki akwai makirci shikenan suka gurbata wannan allura da anti-HCG wannan wanda yake sai a gama cakota ta samu ciki sai ya zube wata kungiyar addini ta Catholic suka tashi tsaye su yaki wannan al'amari da gwamnati da World Health Organization suka dinga yakar su amma a ƙarshe kamar da farfesa ya bayani aka zauna suka tabbatar akwai gurbata a ciki amma sun ce is insignificant da ya ba ya shi ma kamar din a nan Najeriya ma aka kai mana akwai lokacin da aka yi mana wannan to saboda haka wato manufar ta su kenan a nan ina so in bayani abin nan Robert McNamara ko kuma dai saboda in iya takaita abin bari mu dawo kan magana allurar rigakafi kanta kai kai sai kawai amma wallahi hanyoyin kashe mu da hanyoyin rage yawan mu allurar rigakafi ɗaya ce daga ciki tunda saboda haka zan bar sauran saboda ba lokaci kuma kan allura ake sai mu dawo kanta to allura rigakafi yana da alaka da shirin kayyade iyali da kayyade yawan jama'a za ku ji suna musantawa wallahi kuma kariya suke yi su kansu sun sani
to mala wato babban abu da yake amana da hankali irin waɗannan karerai
na'am
wallahi malamai ne waɗanda kusan kowa yana saurare na su rinka nabbo ayoyi da hadisai suna faɗin waɗannan maganganu duk da yake kana ta ishara lallai dangane da matsalan lokaci ko da ba a taɓa faɗin haƙiƙa mala za a iya sa mana wani lokaci domin wannan abu wallahi a yanzu dai ba mu da wani concern da ya wuce wannan tsakani da Allah kuma mu muna da lokaci amma ku ne kuke da hidin domin ɗalibai da yawa a wurare da yawa amma wallahi mu muna da lokaci ma'ana in gobe aka ce za a taru in wata lahadin aka ce in asabar aka ce duk nan da aka ce da magariba ne da la'asar ne da safe ne duk yadda ya muku daidai
a ni da kai ta
yawa
ana iya barin duk wani abu akwai cikin yan uwanmu da muke yakin nan wasu alhamdulillah abun bakin ciki ruwa ya ci su
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
shi ya san
na'am
farfesa guda na hada magunguna an saye shi
inna lillahi
abun magana
shi ne nake cewa to malam in zai yi in aka tattauna matsalar yanzu a takaice saboda yanzu muke sakonni ya isa da duniyar ɗan jaridu su isar da waɗannan manufofin waɗanda za su iya daga cikin su ne cewa mu ga abin da ya dame mu. To al'umma kuma a ci gaba da zuwa ana wayar da kan wala ku sa mana wani lokaci wanda za a zo da waɗancan lokaci da shi ko sai fara magana dangane da in ma za a gayyato wasu ƙwararrun likitoci ne waɗanda za a zo ana magana da yaran su suna fahimta ku kuna fahimta su mun kuma ana samun faɗa yawan wasu faɗa ana fassara mana muna gane me ake nufi. Na biyu sai wancan matsalar Child Rights Act. Muna buƙatar lokaci akan waɗannan wato waɗannan matsalolin jama'a suna barazana game da rayuwarmu ne gaba ɗaya. Saboda duk wani abu da za mu yi tunanin yana da muhimmanci. To ina ganin shi abin ba za mu samu cin moyon muhimmancin shi ba sai muna wannan rayuwar. Wannan wata barazana ce kuma yanzu mu mallake yake wata ishara. Idan an samu wata kungiya ta Catholic wato Roman Catholica sun tashi sun ainihin addabi wasu gwamnatoci da wasu manyan kungiyoyi haka a duniya har suka yi nasara gwamnatocin suka amintu cewa akwai dan kurkushin cutarwa wanda wannan babban nasara ce. To buga dalilin da al'umma irin mu musulmi a arewacin kasar nan ba za mu tashi mu ainihin turje mu jajirce cewa ba mu yarda da wannan abu ba. Saboda gaskiya malam mun ji daɗi mun gode kuma wallahi muna da lokaci muna fatan kafin a tashi din nan a yanzu ku faɗa mana ranaku da lokuta wanda zai zama daidai da ku mu kan muna da lokaci. Allah ya saka da alkhairi
amma shi ya fi ni zurga zurga
to
dan yana kafa
faculty ko
kanti na pharmaceutical a jami'ar Sokoto.
Na'am haka ne.
To ni ma nan da dan akwai dai abubuwa.
Na'am to malam ko da dai wancan na Child Rights Act din ta.
Yau ito
sai a samu rana kafin a tashi dan ai amfani da wannan zaman a cewa rana kaza lokaci kaza jama'a su zo. Wata doka ce da za a sa ta kaza kan. Wallahi yanzu akwai wani dan nan jihar Kaduna. Makon da yake zo a yi register a nan suna America yanzu zai tawo da su mako mai zuwa akan irin wannan dokar yaran suna neman su lalace don haka yadda cewa kawai bari ya gudu da su gida ya zo ya abinnan akan irin wannan dokar akwai babban dan jarida a Kano wanda ya ce wallahi irin wannan ya sa ya gudu daga America kowa yana jin shi a radio murya America ya dawo yana nan yana aiki a gida. Waɗannan dokokin su ne ake kokarin ƙarƙaba mana to ya kamata tukunan mu nan domin malam ɗaliban ku dake cikin jami'o'i da kun yi magana cikin minti 30 minti 40 da turanci za su fahimci ina don suna da hanyoyin bincike amma mu nan dake yawo muna neman abinci ne idan ba an tsaya an fassara mana da Hausa menene matsalolin da ke tattare da wannan ba domin lokacin an ji a radio kuma mutum zai ce ah wannan ina ruwan mu da su
haka ne
amma ana nan ba an karba sai a ji dokar ta iso. Na bismillah ba.
Na jin bin dan tunda abin a takaice muke yi.
Na.
Dan takaito su kasa. Ina maganan shin allurar rigakafi kari na farko tambayoyi biyu nake so yi.
Na.
Amma duka alhamdulillah ga farko su kai ta.
Na.
Shi duk wannan maganganun da zan yi shine ahlul zikri akan wannan da.
Na.
Shin allurar rigakafi kariya ce ko cuta? Tambaya ta biyu, ina jin dan bayanin da yayi wato ko da yake sai mutum ya zafa tunani zai iya yanke hukunci cewa cuta ce. Sai na biyu, alakar allurar rigakafi da shirin kai da yawan jama'a. To waɗannan guda biyu su ne ake ta musanta su kuma su ne babban illa. Allurar rigakafi kariya ce ko cuta? Ina iya tunawa a Kaduna akwai lokacin da aka gayyaci malamai da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyi hadda na ƙasashen waje hadda United States Agency for International Development al-gunguma la'ananniya aka zo a yi mutane maganganu dukkanin maganganun su ni din na karance su a cewai ana kula da lafiyar mata mata na ta mutuwa wajen kaza menene maternal mortality ban su suke shirya kashe su menene irin waɗannan abubuwa. Har yanzu in ka ji ana maganar muhalli, muhalli, muhalli wannan ana alakanta shi da magana yawa jama'a, domin akwai abin da suke cewa idan mutane suka yi yawa, yanzu kuma suna ta yawa, suka yi mabayan ƙasa yawa, to za a gurɓata muhalli. Abin da ya fi a rage yawan jama'a, akwai ma likitan da yake cewa duk in an kasa waɗansu hanyoyin dabara na rage yawan jama'a, akashi talaka don shi ke gurɓata muhalli. To saboda haka a nan da sarakuna da sauransu, ni an ce ma zan gabatar da takarda ne, na san halin su, ban gabatar da komai ba sai na kwashi takardu na zuba a jaka na hujjoji na waɗansu daga ciki. To sai aka zo aka saka ni cikin sabon wanda aka ba minti goma goma sai jawabi. To a nan akwai malamin da yake cewa allurar rigakafi malaman duniya irin su Kardawi sun yarda da ita, saboda an yi kiyasinta da addu'a, tunda ana iya neman tsari da addu'a, ai za a iya neman tsari da allurar rigakafi. To inda ya tsaya kenan. To ni na yi nawa bayanan, amma na ce to ina da abin da zan faɗa akan wannan da ƙyar dai aka bani dama. Na ce to alaga ta wannan ni ba malamin addini ba ne, ni malamin jami'a ne, akan haka kuma aka gaito ni, amma a jami'ar a ɓangaren shari'a nake dan daidai gwargwado, hatta maganin kiyasin nan ina dan karanta shi, ina dan karantarwa. Ka'idar da na sani na kiyasi kowa ya sani abu ne ma'auni ne kawai, amma ba kowane mai awo yake iya auna shi ba. Wani wata masala ga ta faru aka duba babu ita a Qur'ani, babu ita a hadisan ma in banza Allah sama, ma'ana ba ta da cikin waɗannan tushen, amma sai aka kyalle ido aka hango wata masala da ta kama da ita a bisa wasu ka'idoji wanda sai ma'aunin gaske ne zai iya auna ta. Idan aka auna ana ga sun yi kama iri ɗaya, akwai wani abu da yake ba da damar a gane sun yi kama iri ɗaya, wanda shine illa ko? To a wannan an ba mu ma'auni, ma'auna addu'a da allurar rigakafi mu gani. Na ce ni na tabbatar addu'a 100% alheri ce kuma ba sharri a cikinta, ga ta a Qur'ani, ga ta a hadisai, amma allurar rigakafi ba. To akwai photocopy na littafin Dr. Eleoni Macbeth, na yin mace ce ku?
Mace ce,
likita ce. Vaccinations do not protect, suna littafin kenan. Duk allurar rigakafi ba su kare kowa. To akwai shafi duk da bayanan da ta yi ba shi da nuna ba, da kuma cases na kotu da ta kawo wanda mutane sun kai ya'yansu sun samu illa, sun kai ƙarar waɗansu masana'antun haɗa magunguna sun yi asaran dubbannin biliyoyi wajen biyan diya. To duk ta kawo irinsu. To amma akwai ƙara ɗaya a wani shafi da take cewa akwai wata magaba'a a America, ana ce mata Morris Bell, shekara uku a jere tana sa kyauta ta dala 30,000 ga duk wanda ya zo ya tabbatar musu da ingancin allurar rigakafi da amfani da cewa ba ta kisa. Shekara uku ba wanda ya iya zuwa ya tabbatar a America. Na ce to wannan ya isa ya nuna mana cewa kiyasin addu'a da allurar rigakafi kiyasi ne, al-kiyas ma al-farik. Saboda haka a wajen al-kiyas ma al-farik, idan hukuncin wancan ga shi, to kishiyar hukuncin wannan za a ba wannan kenan, tun da sun zama kishiyoyi. Addu'a halacce, an yi ma umarni za a yi ta, shi ne sai a nan take na ceto ba ina yanke hukunci ba ne, allurar rigakafi daidai ku yanke ma kanku hukunci. To saboda haka maganar allurar rigakafi cewa ko magani shi ko ba magani ba ce ya faɗa, kuma ɗan bayanin da ya yi ya isa nake ji, ni ba sai na zurfafa bayani akan wannan ba, ina da ɗan sauran abubuwan da zan faɗa bayan wannan na faɗa, sai dai misalai kawai.